سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستنفذ بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمين. شكرا لكتابنا السنن نا الترمذي كما شكرا كتاب الإيمان بابنا قوم الشابوفي. قال رحمه الله: باب ما جاء في من يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله. Wannan babi babun wato mutumin da zai mutu alhalin yana shaidawa cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah. Ma'ana wannan kalma ita ce gurin kowa a ce ya fita da ita a cikin wannan duniya. Ma'ana ya sadu da rahamar Allah maɗaukakin sarki. To bana ya kawo wannan babi. Wannan kuma babin hadisai ne wanda suka yi bishara a kan mutumin da ya bar duniya yana mai shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah. Ko da a ce ya aikata wasu kurakurai, amma ya mutu a kan kadaita Allah maɗaukakin sarki. Na roƙo Allah ya tabbatar da digadigan mu a kan wannan kalma. Ce haddathana Qutayba qala haddathana Al-Layth an ibn Ajlan an Muhammad ibn Yahya ibn Hibban an ibn Muhayrin an Sunabihi. As-Sunabihi wannan tabi'i ne. An Ubadata ibn Samit radiyallahu anhu annahu qala daqaltu alayhi wa huwa fil mawti fabakaytu faqala ma'lan lima tabki wa wallahi la in istushhidtu la ashhadanna lak ولئن شفعت لأشفعن لك ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم وقد أحيط بنفسي. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. Wannan babi babi ne mai girma. Malam ya kawo hadithin wato Ubada dan Sami wanda Abdullah Sunabi ya rawaito daga gare shi, yace na shiga wajen Ubada ta dan Sami yana cikin wato asalin rashin lafiya na mutuwa. Da na shiga, ma'ana na kasa mallakar kaina har na kama kuka. Sai ya ce: me yasa kake kuka? Ya ce: wallahi idan da za a ce in ba da shaida, da na ba ka shaida, da na yi shaida a kanka, kuma inda za a bani ceto zan yi ma ceto, kuma idan da wato ina da ikon da zan amfanar da kai da wani abu, wallahi zan yi. Ma'ana wannan sahabi yana nuna kyakkyawar alaƙar shi da wannan tabi'i ga abubuwan da yake gaya masa. Sai ya ce: wallahi babu wani hadisi da na ji daga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda akwai alkhairi a gare ku ku 'yan bayanmu, kace sai na ba ku labarin shi, illa hadisan wahida, sai dai kawai hadisi ɗaya shine har yanzu ban ba da labarin shi ba. Yace: amma zan ba ku labarin shi a yau, domin ina ganin yau rana ta kare a duniya. Ga halin da nake ciki, ma'ana yana tsoron kar ya rasu ya koya ilimi. Da Allah maɗaukakin sarki ya ce: wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunahu. Allah ya alƙawari da masana cewa lallai za su bayyana ilimi ga mutane, ba za su koye ba. To shi yasa wannan sahabi din, kuma sahabbai da yawa sukan yi haka, lokacin sai lokacin da suka kusa rasuwa sai su ta faɗan wasu hadisai da suka ji, kuma rashin faɗansu daga farkon al'amari saboda gudun kar wasu mutane su jarabtu da irin wannan hadisai. Musamman wani in ya ji abu ne wanda yake ba wahala bane ba sai kai wasu ibada mai yawa ba wani sai ya kankance sai daina ibada to saboda gudun irin wannan abubuwa to shi yasa wani lokacin suke rike makansu sani har sai sun ga lokacin da ya dace su sanar da mutane suke fada yace to yau zan ba ku labari naji manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa duk wanda ya shaida cewa ba abun bauta da gaskiya sai Allah kuma Muhammadu manzo ne na Allah yace to Allah ya haramta masa wuta ma'ana Allah ya haramta akan sawayya tabbata dindindin a cikin wuta babu wannan da haka ana magana al-khuluda billah koda ya aikata abin da ya aikata indai ya mutu akan wannan kalma to ba zai dawama a cikin wuta ba to kaga wannan al-bishr ga wannan al'umma din ko shi yasa wannan sahabi bai faɗi wannan magana ba sai da ya zo mutuwa ngani domin da ya faɗa kila daga farko wani zai ce to shikenan bari da yayi tayin abin da ya ga dama da haka ya faɗa kuma ya kubuta tunda har ya isar da wannan sako to wannan shine abin da wannan hadisi wato mai girma ya kunsa yace wa bil babi a cikin wannan babu akwai hadisin Abu Bakar radiyallahu anhu akwai hadisin Umar akwai hadisin Uthman akwai hadisin Ali akwai hadisin Talha akwai hadisin Jabir akwai hadisin Abdullah dan Umar akwai Zaid ibn Khalid radiyallahu anhu dukkan su rawaito irin wannan hadisi duk da yake malamai sun yi sabani akan wannan hadisin wasu suka ce ai wato wannan farkon musulunci ne lokacin ba a wajabta hukunce ba cewa duk wanda ya faɗi wannan kalma shikenan ya mutu wasu suka ce a ai inda a ce farkon musulunci ne akwai hadisin Abu Huraira da aka samu ya rawaito Abu Huraira kuma daga karshe ya musulunta inda a ce daga farkon musulunci ne ai da za a ce an shafa wannan hadisi amma dai zance na gaskiya cewa hadisi ne wanda yana nan aiki akan wato waɗanda suka aikata kurakurai daga cikin wannan al'umma cewa ba za su dawama a wuta ba kaman yanda wani hadisi na gaba zai zo ya karfafa wannan ma'ana din yace hadha hadithun hasanun sahihun gharibun min hadha alwajh wa sunabuhi huwa Abdurrahman ibn Usaylah Abu Abdullah wa qaruya an az-Zuhri annahu su'ila an qawli an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam imam az-Zuhri shine Muhammad ibn Shihab az-Zuhri malamin Imam Malik ne tabi'i ne an rawaito daga gare shi yana an tambaye shi man qala la ilaha illa Allah dakhala al-janna an tambaye shi akan wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗi la ilaha illallah zai shiga aljanna domin da yawa zaka ga ana ta tambayoyi akan wannan wani zai ce to ana tama wani musulmi talqini sai wani kafiri ya guza da shi ya faɗa to ya matsayin wannan faɗa ko kuma wani zai ce a shi tunda ya ce la ilaha illallah ba ruwan shi da sallah ba ruwan shi da azumi shi ya san zai shiga aljanna to an tambaye shi akan wannan hadisin tabi'i ne sai yace innama kana hadha fi awwalil islam kamar yanda bayani ya gabata shi yana ci wanda suka daba kan cewa wannan a farkon musulunci ne cewa wanda ya faɗi wannan ko bai sallah ba bai komai ba zai shiga aljanna qabla nuzulil fara'id wal amri wan nahy kafin hukunce su sauka wa waju hadha al hadith inda ba'di ahli al ilm a wannan hadisin a wajen wasu daga cikin malamai shine anna ahli tauhid cewa waɗanda suka kadaita Allah da bauta sayadkhuluna aljannata lallai za su shiga aljanna wa in udhibu bin nari bi dhunubi ko da an musu azaba a wuta to za a cire su wata rana a wutan za su shiga aljanna shine ma'anar duk wanda ya faɗi kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya faɗi wannan kalma ya mutu akai ko da yayi laifin da Allah ya sa shi a cikin wuta to wannan faɗin kalman ba zai sa ya dawama a cikin wuta ba aisha ta Allah da yake bada labarin kafirai cewa za su shiga wuta mai Allah ya ce innahum kanu idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbiru to je zai su shiga cikin wuta in an ce musu faɗi la ilaha illa Allah zai su ji fada yace wa in udhibu bin nari bi dhunubi ko da an musu azaba da wuta akan zunuban su fa innahum la yukhalladuna fin nar ba sa dawama a cikin wuta وقروي عن عبد الله بن مسعود وابي ذر وعمران بن حسين وجابر بن عبد الله وابن عباس وابي سعيد الخدري وانس بن مالك رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ثم وadannan jama'a da yawa daga cikin sahabbai sun rawaito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace sayakhruju qaumun قوم من النار من أهل التوحيد سيخرج قوم من النار من أهل التوحيد wasu mutane daga cikin masu kadaita Allah za su fito daga wuta wa yadkhuluna aljanna su shiga aljanna haka ke ne ya fassara wancan hadisi hakaza ruya an sa'id ibn jubayr haka aka rawaito daga wadannan tabi'an wa ibrahim an-nakhai shi ma tabi'i ne wa ghairi wahidin min at-tabi'in bi tafsili hadhihi al-aya cikin tafsirin wannan aya da Allah yace rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimina cewa Allah yace alif lam ra tilka ayatul kitabi wa qur'anin mubin rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin cewa tayu ko kuma kafirai za su yi kwadayin ina ma da sun kasance musulmai yaushe ne za su yi wannan burin da kwadayin ranan da za su ji an ce duk wanda ya faɗi la ilaha illallah ya mutu a wuta to anan ne kafiri zai ce shi da ya sani da ya faɗi wannan kalma to Allah ya tsare mu da bata to wannan shine a gargashin tafsirin wannan ayar suka ce ai Allah yana nufin cewa idza ukhrija ahlut tauhid minan nar idan aka cire masu kadaita Allah daga wuta wa udkhilul janna aka shigar da su aljanna waddal ladina kafaru kafirai sai su yi kwadayi su yi burin law kanu muslimina ina ma da su ma musulmi ina ma da sun faɗi wannan kalmar wannan kalmar kadai da sun faɗe ta da ta kubutar da su to wannan kalmar la ilaha illallah ba karamar kalma bace kuma abin da ta kunsa abu ne mai girma wani zai ga cewa ya faɗi la ilaha illallah abu ne wanda yake karami la abu ne mai girma mutum ya zauna ko da yana zaune ya kula la ilaha illallah la ilaha illallah yana faɗin wannan kalma abu ne mai girma saboda abin da zai zo a cikin hadisin gaba قال حدثنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله الليث بن سعد قال حدثني عامر بن يحيى عن أبي عبد الرحمن المعافري أم القبلي قال سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا كل سجل مثل مد البصر ثم يقول أتنكر من هذا شيئا أظلمك كتبتي الحافظون فيقول لا يا ربي فيقول أفلك عذر فيقول لا يا ربي فيقول بلى إن لك عندنا حسنة فإنه لا ظلم عليك اليوم فتخرج بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أحضر وزنك فيقول يا ربي ما هذه البطاقة ما هذه السجلات فقال إنك لا تظلم قال فتوضأ السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السجلات وثقلت البطاقة فلا يدخل مع اسم الله شيء wannan shi ake kira malamai suna kiran shi hadisul bitaqa hadisul bitaqa al-bitaqa shine abinda ake sawa a jikin kaya a shago a makala a riga na kudin ligar ana dan mana wata karamar takarda ko yawa to irin wannan dan karami zaka ga an sa shi a wuyan riga ko a hannu an dan jazali haka ko to shine bitaqa kaga dai abin dan kankani ne ana ganin shi kamar karami to amma abin da yake dauke da shi to wannan hadisin na wato Abdullahi dan Amr dan Az yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ji shi yana cewa Allah madaukakin sarki zai zabo wani mutum sayukhallisu Allah zai zabo wani mutum wato daga cikin al'ummata ana nufin ummatu al-ijaba ba ummatu da'awa ba wadanda suka amsa masa ba wai daga cikin al'umma gaba dayansu ba a cikin al'ummar akwai ummatul da'awa wanda aka aika manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira su gaba daya sune al'ummar gaba daya duka duniya akwai kuma ummatul ijaba wanda suka amsa kiran shi to daga cikin ummatul ijaba za a dauko wani mutum Allah zai zabe shi na ganin kila in mun gama hadisin nan kowa zai ce da ma shine wannan mutum tunda mu yanzu ba mu san ina ne makoman mu ba to yace ala ru'util khala'iqi, Allah zai zabo shi a cikin dukkanin halitta an taru gaba daya ranar tashi alkiyama, sai a zo da manya-manyan takardu da suka kunshi ayyukan da yayi a duniya guda 99, takardu 99, kowace takarda an shimfiɗa ta iya ganinka. Ranar tashi alkiyama ne ba irin ranaku ba ne na duniya. Wani zai ce to wani irin abu ne wannan, eh haka ranar take, inda za a tafiyar da komai da komai, ba duwatsu ba komai, sai sarfajiyar fili. Za a zo da takarda 99 kowace in aka baje ta iya ta ganinka ba ta ganin ƙarshenta, tana kunshe da ayyukan wannan mutumin. Sannan sai Allah ya ce masa, yanzu a cikin wannan abin da ka aikata akwai abin da kake ganin baka yarda da shi ba, a tunkiru min hadha shay'an, akwai abin da baka yarda da shi ba. A zalamaka katabati alhafizuna, wanda suke masu rubutu mala'ikuna masu kiyaye rubutu sun zalunce ka akan wani abu. To mutumin nan ba wannan zai ce a'a, duk abin da aka faɗa aiki na ne kuma na gani ya Allah. Sai Allah ya ce to kana da wani uzuri, wanda ya nuna ma cikin rahamar Allah da jin kansa da bayinsa. In Allah ya so zai mishi hukuma da abin nan, ya ce kana da wani uzuri, ya ce ya Allah ban da uzuri. Sai Allah ya ce a'a, akwai wani kyakkyawan aiki da kai muka ajiye ma baka san shi ba. Shi ne ya ce inna laka indana hasana, kana da wani kyakkyawan aiki da kai. Fa innahu la zulma alaika al-yau, domin yau din nan ba za a zalunce ka ba. Allah ya ce la zulma al-yau, ba a zalunci ran tashi alkiyama. Sai a fito da wannan dan katin karami. Idan aka fito da shi, abin da yake rubuce a jikinsa shi ne ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu, kalmar da kowanne a cikinmu ya faɗe ta. Sai a fito da shi a rubuce a wannan katin. To shikenan sai a ce masa, je ka kawo ma'auninka da kanka, je ka kawo abin da za a auna ma ayyukanka, ko kuma je ka kawo takardun nan naka a tara su a auna, za a ma auna. Sai ya ce to ya Allah, yanzu wannan takardar ya za ya me za ta yi akan wannan abu? To takarda 99 aka kawo takarda ɗaya, kana ganin za ta iya fin ƙarfinsu? Domin za a gwada nauyinsu ne, za a gwada nauyin abin da suka kunsa na aiki ne, Allah zai juya su zama nauyi. To sai a kawo wannan takardar, ya ce to yanzu wannan takardar ƙwaya ɗaya ya za ta rinjayi takarda 99, kowanne iyaka ganin mutum fa? To shikenan Allah dai ya sake ce masa innaka la tuzlam, lallai ba za a zalunce ka ba. Sai ya ce fatuba ustijillatu bi kaffati, sai a zo da duk takardun na a tara, sai a daura a ma'ana bakin ma'auni guda daya inda yana da baki biyu. Shikenan sai abin yayi nauyi, wal bidaqatu bi kaffati, sai a sa wannan takardar a daya bakin, ana saka ta fatashati tijillatu, sai kawai wannan takardun gaba ɗaya sai su rage nauyi, sai su zuba wannan kuma sai ta yi rinjaye. Wa faqulatil bitaqa, sai ta yi nauyi. Fala yaqulu ma'a ismi llahi shay'i, cewa babu wani abu da yake rinjaye suna Allah. Wannan abu ne mai girma, Allah yana da girma. Ba wani abu na barna ko wani zabo ko wani laifi da za a hada shi da suna Allah ya rinjaye suna Allah. Haka kaga duba ayyukan da yayi nan ba a ce me da me yayi ba, amma dai yana nuna ayyuka ne da ba su kai shi shiga aljanna ba. Aka ɗauko wani abu da yake ɗauke da suna Allah guda ɗaya, aka saka yana jayi wannan ayyuka. To wannan malamai suke kiran shi hadisul bitaqa, kuma haka za a ce zai shiga aljanna. Shikenan ya tsira da me da kalma guda ɗaya, shine ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ko kaga mutum ya ɗauki girman wannan kalmar ya kalle ta. Shi yasa babin da ya gabata kamar wancan satin da muka yi karatu yana da hatsarin gaske, mutum ya furta wannan kalma ka zo ka buga mishi kafirci. Ka duba dai girman kalmar, mutum ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu wa yusalli, yana sallah, yana azumi, ma'ana yana zakka, yana da ita, kuma yana aikin hajji in ya samu. Sannan bai zo da abin da ya ci karo da wannan kalmar ba, saboda wani abu na sabani tsakanin wanda buga mishi kafirci wannan yana da hatsari sosai ku duba girman kalmar lokacin da Usama ya kashe wannan mutumin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ta masa fada yace a qataltahu ba'da an qala tilkal kalima yanzu ka kashe shi bayan ya furta wannan kalmar Usama yace wallahi sai da nayi wato nadama nayi tunanin cewa dama ba musulunta ba sai ranan saboda yanda naga ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya baci akan wannan amma yanzu kaga mutum haka to ya kashe fadan la ilaha illallah ma'ana ya kashe musulmi wanda yake cewa yashhadu an la ilaha illallah anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kaga akwai hatsari kware da gaske to wannan hadisi ne mai inganci wannan shi ake kira hadisul bitaqa قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيئة عن عامر ابن يحيى بهذا الإسناد نحوه بمعناه والبطاقة هي القطيعة شنو وننتن كاتي دا اكي من نواعج تنتفاج وقا انا قرن كاتي نيك ارامي اما ليك دو كده شي انا دو كده كلمة دا با كلمة دا تكيت جرما شنو كلمة توحيد كتيت الله قال باب ما جاء في افتراك هذه الأمة babun abin da yazo na cewa wannan al'umman zaka rarrabu hadithul iftirat ma'ana wannan al'umma ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suka amsa kiransa za su rarrabu kashi kashi kafin tashin alkiyama kuma dukkan wannan kashe kashen da za su rabu guda ɗaya ce kawai a cikin su za su kubuta suwaye kowa zai ce shine ai kowa zai ce shine wannan bangaren ko amma hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su za su bayani akan wanne ne bangaren da zai kubuta an gane ko kuma al'ummomin da suka gabace mu ai sun tsira da guda yawa suna da bangarori daban-daban an gane ko Allah yace tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta daban-daban suke in ka koma yahudawa zaka samu bangarori ne daban-daban aqidu daban-daban in ka koma cikin kiristawa haka ne za ka same su duk da kana ganin wai a ce kirista ne amma akwai 'yan protestant akwai 'yan menene akwai duk suna nan kowa da irin abin nan ɗinsa za ka ga ma wani da yake wata coci bai zuwa wata coci saboda manufofinsu ba su zo ɗaya ba an gane ko za ka ga ma zubin ibadarsu ma daban ne ba iri ɗaya ba sun rarrabu kashi-kashi gida daban-daban to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce to al'umman nan ma fa haka za ta rarrabu duka haka za ta rarrabu ban yawan rabuwan da za su yi ya fi yawan na yahudu da nasara ta to ya kawo wannan babi ya ce haddathana al-Husayn ibn Hurayb Abu Ammar qala haddathana al-Fadl ibn Musa an Muhammad ibn Amr an Abi Salama عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفرقت اليهود على 71 فرقة يهودا سنك سكشي كشي هر أنجل يهودا سبعين دنيا لك جاء أقوي اليوسفية أقوي يعقوبية أقوي واني سنة أن دبان دبان يهودا نغاني هو واندا معنى دبان يأكيدو جنس ما باتيرا هو نيدا إيران أبنى نوسو to sun kaso har kashi 71 ko kuma 72 haka nan wannasara mitla zalika haka nan kiristawa nasara su ma sun kaso kashi-kashi daban-daban yanzu kuna ganin Papa Roman nan wanda suke bin shi akwai wanda ba su yarda da shugabancin shi ba ko saboda shi ana ganin dan katolika ne akwai 'yan orthodox su ne kamar yankin Sirasha da sauransu suna da wani fahimta daban a kan kiristanci haka nan ka koma can irin yankin da shi Papa Roman ya fito yankin South America abinda ya shafi su Argentina su Uruguay su suna da wani abin nan ɗinsu na kiristanci daban haka suke daban-daban amma a ido haka zai kaga wani ce a yi kirista guda ɗaya ne ko daban-daban suke kowanne da irin abin da suka yarda da shi kowanne akwai irin karantarwar da su suke bi to ko a littafin ma sun rabu gida hudu ba littafi ne guda ɗaya amma an raba shi gida hudu daban-daban to kaga tun a littafi ma an rabu ko sannan a annabi isa ma an rabu wasu sun ce a'a sun yadda da Trinity, wasu ba su yadda ba, akwai wanda ba su yadda da wannan ba, wasu su ce a'a ya mutu ya tashi, akwai wanda ba su yadda da wannan ba, duk akwai su suna nan daban-daban kashi-kashi kowanne da irin abin da suka gino a kai. To yace wa taftariqu ummati ala 73 firqa, nas'alullah al-afiya, yace al'umma ta za ta kasu kashi 73. Hadisin wannan ya zo a takaice, hadisin gaba shine zai karasa bayanin yaya su wanne ne za su zama bangare na daidai. Wannan dai hadisin ya tabbatar da cewa akwai wannan rarrabuwa ta al'umma. وفي البادي عن سعد وعبد الله بن عمر وعوف بن مالك على حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح حديث نيمي إنغانشي ميكو كنان وانا من ذالة صلى الله عليه وسلم يا بعد الأباري كما سر ربدي أما وانا مباين سكينة انغاني كو زامن من ذالة صلى الله عليه وسلم باب وانا ربواتي أكا نزامن صحب من صحب أسامو وانا ربرا بان يابارا با سيباين وانا نزامن نكاما سأل بركة سنجا shine zamani guda uku, shekara ta ce gida 300 daga bayan na gaba da samu wannan labarin. An gane ko? Kada haddathana Mahmud ibn Ghailan, kada haddathana Abu Dawud al-Kafri, an Sufyan al-Thawri, an Abdurrahman ibn Ziyad al-Ifriqi, an Abdullah ibn Yazid, an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma kala kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, manzala sallallahu alaihi wa sallam yace la ya'tiyanna ala ummati ma ata ala bani Isra'il, lalle al'umma ta abin da ya samu bani Isra'ila sai ya same ta, hadwan na'li bin na'l, kamar yanda zaka gwada takalmi da takalmi ayi takalmi iri daya daidai daidai, ko yanda wani zai taka wani ya zo ya taka daidai irin abin da yayi. Hatta in kana minhum man ata ummuhu alaniyatan lakana fi ummati man yasau zalika, yace koda a cikin banu Isra'ila za a samu wanda zai tara da uwarsa a bainar jama'a a fili, yace sai an samu a cikin wannan al'umma tawa. Allah ya tsare mu. Yace wa inna bani Isra'ila, lalle cikin banu Isra'ila su din nan tafarraqat ala 72 millatan, sun kasu kashi 72, duk in an ce milla tafarki daban-daban. Wa taftariqu ummati ala 73 milla, al'umma ta za ta kasu tafarki guda 73, kulluhum finnar, duk wannan bangarorin suna wuta. Allah ya tsare mu. Illa millatan wahidatan, sai dai tafarki guda ɗaya kawai shine baya wuta. To kaga sahabbai dole za su tambaya kuwa, kalu suka ce wa man hiya ya rasulullah, dan kowa zai zo ce shi ne, kowa ɗan ko tambarinsa da abin nan katinsa da allansa sai ce shi ne wannan bangaren guda ɗayan, wancan ba shi ba ne. Ko ila unguwa ma ka samu ya ce ai ku ne wannan bangaren da aka ce za ku falle, ko wani ma ya ce a'a wancan nan sabon masallacin da aka gina ɗin nan ina ganin suna cikin wannan bangaren da za su falle. Wani zai iya duka wannan fasara duk za a iya yi, ko kuma kowa yana ganin cewa shi ya yi imani da Allah, kuma ya yadda da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, da haka kowa zai dinga ganin cewa wancan din nan fa shine wannan bangaren, musamman idan aka samu jahilci ya yawaita, idan aka samu kuma ma'ana san zuciya ya shiga cikin al'amari, wani ma kawai ila harka ce ta kuɗi za ta haɗa ku da shi sai ma wancan hukunci, ce ai ina ganin kana cikin waɗannan bangaren guda 71. To sai suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, to wai wanne ne wannan bangaren? Kale ya ce ma ana alaihi wa ashabi, abinda nake a kan shi da ni da sahabbaina a yau. Me yake a kan shi? Littafin Allah da sunnarsa. Sahabbai ba su da wata mazhaba ko wani abin nan ko wata abin, ba su da wani shehi ko wani abin nan shugaba ko wani jagora ko wani wanda, a'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da littafin Allah shi ne abin da suke aiki da shi. Su ba su san wani abin nan ba, musamman a zamanin shi, tunda Al-Qur'ani na sauka, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ne kuma mai fassara Al-Qur'ani, da haka ba wanda zai bar wannan ya koma kuma wani waje. Kaga a zamanin sahabbai sai aka samu sun fito sun ce su annabawa ne, kaga sun fita a ciki, an fara samun waɗannan sun fita tun daga zamanin Abubakar ke, da aka samu wani ya zo ya ce shi annabi, ko kage shi ya ci ba kanshi ma a musuluncin kwata-kwata ma tunda ya ce shi annabi ne kuma babu wani annabi bayan sa kuma ya samu mabiya ko kage waɗannan su waɗannan asali ma ba sa cikin maganar da ake na wannan abin nan din dan saboda su yanzu kafirai ne a wannan ana maganar wanda yake danganta kanshi cewa shi musulmi ne da a samu wannan rabaran to yace hadha hadithun mufassal wannan hadisi ne da yake fassara wancan to malamai wato masana sun yi matattara din da yake ba su daidaito akan cewa su waye 73 din nan ba amma sun ce akwai wasu kungiyoyi manya-manya guda biyar wanda wannan an yi ittifaqin cewa duk suna cikin wannan wanda suka rabe manya-manyan kungiyoyi to a ƙarƙashin kowace kuma ana samun tana da rasta to a ciki ne za a iya zabo irin waɗannan amma dai waɗannan guda biyar ɗin wannan babu saɓani a kai na farkonsu su ne al-khawarij an san al-khawarij ko khawarijawa su ne wanda suka fito suka yaƙi sahabbai su suka kashe aliyu radiyallahu anhu suke ganin cewa ma duk mutumin da ya kata babban laifi a musulunci kafiri Allah ba zai yafe masa ba wuta da aka mutu yana ƙarya shikenan za a mishi hukunci da wuta burbushi irin wannan ra'ayoyin shine yan boko haram suka diba da ka danyi wani abu kuskure sai a daura ma kalma ta cewa fa kai jinin ka ya halatta to su haka suke al-khawarij to wannan babban kungiya ce da aka same su kai tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka fara samun alamun su wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo yayi rabo wani mutum ya zo kanshi ba gashi mana da malu haka a kansa ga alamar ibada a jikinsa tare da shi da komai da komai yana zuwa yace wallahi wannan rabon ba dan Allah akai ba yace wannan rabon ba yi shi dan Allah ya gaya manzon Allah kuma shi ba wai ya shahadu Allah ila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah to kaga an samu kenan tun daga nan ko duk da yake bai fito ya bayyana manufofinsa ba sahabbai suka yi ca akan shi wasu ma za su kashe shi yace a'a kar ku kashe shi ku kyale shi ai a bayansa akwai waɗanda za su fito za su tafi a kai irin abin da yake tafiya a kai suna sallah ba za ku kwatanta sallah ku da tasu ba dan ɗayansu in ya tsaya a kan sallah da duma su ko abin da suke sallah a kai har shatan ƙafa suna fita a kai saboda tsayuwa goshinsu in ka kalla kamar zai fashe ya yi kamar bayan itacen bishiya saboda yawan sujjada ga azumi ba sassautawa ya ce amma suna fita daga cikin addini kamar yadda ake harba kibiya ta fita da tsauni aka suke fita da addini suna karanta alƙur'ani amma duk bai wuce maƙogwaransu ba ku kaga wannan ɓangaren al-khawarij malamai sun yi ittifaqi cewa kaga sun fada cikin wannan kenan kaga ɓangare akwai su kuma akwai masu tafiya kuma a kan tafarkinsu sannan akwai al-mu'tazila mu'tazilawa su ne waɗanda su kuma suka ce wanda yake aikata babban laifi bai aljanna bai wuta yana tsaka-tsaki sannan kuma suna kore ma Allah maɗaukakin sarki wasu siffofi nashi akwai siffofin da Allah ya tabbatar ma da kansa suka ce a wannan sai dai a basu wata ma'ana daban amma ba siffar Allah ba ce sannan kuma su ne suka ce alƙur'ani Allah ya halicce shi ne wannan yi tizal ne ce alƙur'ani Allah ya halicce shi to wannan su ne mu'tazilawa to su ma malamai sun musu wannan hukuncin sun fada wannan ɓangaren akwai aljahamiya mabiyan wani da ake kiran shi jaham ibn sahwan wanda ana kiran su jahamiya su kuma ra'ayinsu shi ne cewa wato Allah bai da ikon komai ba wa shi yake da ikon kansa ƙarƙashin su ayi abin nan to su ne waɗannan jahiliya kai wasu ma sun tafi akan cewa ma babu wani abu Allah suka ce Allah bai sama bai ƙasa bai ko'ina so babu ma kawai gaba ɗaya wannan su ne jahiliya mabiyan jaham ibn safwan gane ko jaham ibn safwan akwai kuma aljahiliya suna tafiya tare da ƙadariya ngane ko ko kuma al-murji akwai kadariya sunan wanda ke kore ikon Allah cewa Allah bai da iko mutum shi yake yin abu amma ba Allah ne yake da iko akan mutum ba ma'ana mutum yanzu ba shi ya zauna ba shi ya tashi zai ce to Allah bai da komai akan mutum mutum ne yake da iko sa mutum ne yake yi shi yake hanawa to kaga wadannan akwai su akwai kuma asalin wato ar-rafida rafidawa wanda su ne wato masu wuce iyaka akan Aliyu dan Abi Talib radiyallahu anhu masu kafirta Abubakar da Umar da sauran sahabbai wannan ana kiran sa rawafid saboda ba su yarda da shugabancin Abubakar da Umar ba sun ce kwace aka ma dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ya kamata Aliyu ya kamata ya zama khalifa su Abubakar da Umar suka hada kai suka kwace shi yasa sun ce a ƙarshen zamani su kuma idan mahadi ya fito a cikin su zai fito in ya fito zai je ya tona kabarin Abubakar da Umar zai fito da su ya musu haddi saboda kwacen da suka yi kuma su sun tafi akan cewa lalle Aisha ta aikata wannan abin da munafikai suka danganta mata dan haka lokacin da zai fito zai je ya tono kabarin ta ya fito da ita ya mata bulala bulata ba kuma suna cewa sun yi imani da Allah wago wannan bangarori ne ai suna cewa ma'ana suna danganta kansu da musulunci amma daga sai suna musuluncin to a karkashin su ne za a yi ta samun kuma su ma din wannan su ne kaman abin nan za su zama su ne ginshikai to a karkashin su kuma za a samu rasta daban-daban kai wata a cikin su fa sun kasance ma suna ganin ma Aliyu dan Abi Talib ma shine Allah dan idan aka yi walqiya sai su ce ai wannan murmushin Aliyu dan Abi Talib ne sai su amsa mushi sallama to abubuwa suna nan daban-daban idan an koma cikin littattafai akwai littattafan da aka kebance su dan wannan wato bangarori din malamai sun yi magana a kan su akwai littafin al-awasi min al-qawasi na ibnu al-arabi al-maliki babban malamin nan na malikiya mai littafin ahkamul qur'an ya yi littafi mai muhimmanci akan wannan babu sannan kuma akwai littafin al-milal wan-nihal na wani malami shahrastani akwai kuma al-farqu baina al-firat ngane ko akwai kuma al-shima al-milal na ibnu hazm ngane ko duk sai magana kai irin wannan bangarori din akwai littafin na wannan zamanin nan kusa firaqun mu'athira ngane ko wanda ya magana akan waɗannan bangarori daban-daban to da yawa malamai sun yi magana akan irin waɗannan kashe-kashe na wato mutane shi na Baghdadi shine al-farqu bainal firaq in ya fara kawo ma sai kai mamakin ya akai ma har aka sami irin waɗannan daga cikin waɗanda suke da'awan cewa su suna musulmi amma kuma ba sa musulunci wani bangare da ake kiran su Darus ad-Durus ake kiran su suna da headquarters a Australia amma ka je Lebanon zaka same su su suna cewa su musulmi ne amma duk abin da ake cewa haramta a shari'ar musulunci kaman nama alade da giya suna ganin cewa halal kuma suna cewa suna sallah da komai akwai irin su Nusayriya wanda ake samun su a ƙasar Sham Syria kamar wanda ake zargin cewa shugaban Syria yana da wannan tafarkin a kan shi suke shi yasa suke ta kashe musulmi an gane ko aka mai shugaban suka za a ci ma shi musulmi ne amma yana a ƙarƙashin Nusayriya ne so suna nan da yawa akwai yan ba'atiyya kusan yan ba'at su ne wasu masu kishin larabawa kawai da larabci da kuma cewa su wani fati ne ake kiran su ba'at an gane ko wani ya cewa ya shaida cewa lallai ba'diyya din nan shine Allah da ba abun bauta da gaskiya sai shi akwai suna nan da yawa daban-daban daga cikin yan wannan zamanin da aka samu irin wannan bangaren su ne yan Ahmadiyya an san yan Ahmadiyya ko wasu mutanen Pakistan ai mutanen India ko Pakistan yanda wani mutum ya fito ya ce shi ne almasihun da aka ba da labarin zuwan shi bayan manzali sunan shi Ahmad an ce ya ati min ba'adi ismuhu har suna da tasha in kana kallon tasha su zaka ga za su taɓi Qur'ani da komai amma an yi ittifaki a kan cewa ba musulmai ba ne don hana su zuwa aikin haji saboda ba za ta yi musulunci, saboda suna da wani littafi da suka yadda cewa shi wannan mutumin ana mashi wahayi, shi Mirza Ghulam Ahmad sunan shi, yanzu yana da wani sunan shi ana kira shi Khalifatul Masi, a ga wani katon mutum haka yana yawo, in ka gan shi ma yake cike wannan ya ke ma ya zama abin nan. Suna nan da mabiya sosai, suna gina asibitoci a wasu ƙasashe na Afirka musamman yanzu Ghana, an samu suna da mabiya da yawa a Ghana irin ƙasashen nan da ba musulunci sosai, irin su Central Africa da sauran za ka je ka samu suna da masallatai da komai da asibitoci, suna ɗiban mutane musamman suna da ƙarfi, su ƙasashen Turai sun ɗaure musu, sun goya musu baya sosai. Za ka je ka samu duk inda akwai ƙasar Turai, ƙasashen Turai zai ka samu akwai masallacin Ahmadiyya. Ingila sun goyi bayansu, German, Holland da sauransu, saboda su sun ce babu wani abu wai sunan shi jihadi, babu wani abu sunan shi tamar wani wanda yake ba musulmi ba da sauransu. Abubuwa dai suna nan da yawa, da haka za su iya zuwa masallacinsu a tattaru da musulmi da wanda ba musulmi ba a zauna gaba ɗaya, saboda wai a nuna ƙauna, ma'ana akwai tallafan kowa da kowa a karɓe shi. Suna nan da yawa kuma ƴan Ahmadiyya ne, suna da malamansu, suna da fatawoyinsu da sauransu. Dan daga cikin ƙa'idojin shi a wannan lokacin da yake Ingila ce ta ɗaure mishi ta goya masa baya, yana daga cikin dokokinsu sai ka yarda da dokar ƙasar Ingila. To a ga tun da ya za a ajiye musulunci ya yi, an ajiye musulunci kenan, ma'ana ba za a yi fito-na-fito da kafirai ba, kafirai masu yaƙi da mutane. Kuma yana da wani littafi ya ce wahayi ake masa, ya ce wahayi ake masa. An gane ko akwai irin waɗannan abubuwa. To shi wannan Allah ya tozarta shi tun kafin ya mutu, dan manya-manyan malaman Indiya, musamman akwai wani babban malami a Indiya, Waliyullahi Ad-Dahlawi ake kiransa, babban malami ne, ya zo ya yi tsinuwa da mutumin da aka ja a kan ya janye akan wannan abubuwan, ya ƙi ya janye, ce to a yi tsinuwa a ga waye yake kan gaskiya. Suka yi tsinuwa ya yadda cewa akan in abin da yake ba gaskiya ba ne, to Allah ya hukunci tsakanin shi da wanda suke cewa ba gaskiya ba ne. Da wannan malam ba a yi sati ɗaya ba, Allah ya tura mishi jarabawa ta kwalara a cikin bayan gida, ya mutu cikin fata-fata cikin abin nan. Shi kuma wancan malamin ya yi shekaru da yawa, sai da ya ƙara kusan shekaru 20 bayan mutuwan wannan. Allah ya tozarta, amma duk da haka ba su janye ba. Shi yasa an kaka mabiya addinin mafi yawancinsu za ka ga Indiyawa ne, saboda haka kenan addini ne ba na duk duniya ba, don ba za ka samu wasu mutane ba in ba yanzu da suke dan aukowa Afirka. Afirka kuma ta zama ita ce tuwon kowa, kowa ya ɗebo abin nan ɗinsa, in ya zo Afirka zai zo ya yaɓa shi. In gane ko? Kowa ya ɗauko addininsa ya zo Afirka, da ya ɗan gina musu asibiti, ya ɗan gina makaranta, shi kenan daman talauci yana nuna damun mutane, sai ya kwashi mutane. Saboda haka suna da irin wannan, kana buɗe tashassu abinda za ka ga suna faɗa, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyyi. Su sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam macikon annabawa ne, amma ba wai yana nufin annabta ta ƙare ba. To me suke nufi? Kuma sun ce su musulmi ne, sun ce shi khataman nabiyyin ne, sai sun yarda khataman nabiyyin, amma kuma risala saƙo bai ƙare ba. Irin waɗannan abubuwa ɗin suna nan da yawa, mutane ne suna danganta kansu da musulunci amma kuma ba musulmai ba ne. To shi ne abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, al'umman nan ba za ta rarrabu kashi-kashi daban-daban-daban har gida 73. Don kar wani ya zo ya ɗauka cewa kuna masallaci, dan wannan yana sallama ɗaya, wannan yana sallama biyu, ya ce to wannan shi ne na 71. An gane ko? A wannan ba shi ake nufi ba. Kaga ai da mai sallama ɗaya da mai sallama biyu ba wanda yake da irin waɗancan abubuwan da aka faɗa, ko akwai? Babu. Ko dan wani yana riƙe hannu, wani yana sake hannu, ka ce mai riƙe hannun nan shi ne na 73, ko kuma kai ka ce a'a mai sake hannun nan shi ne na 65. Da yana da kyau a fahimci usul ɗin, ma'ana waɗannan manya-manyan gaggagaggan manyan masu, in an kalli manufofinsu za a ga sun ci karo da karantarwa musulunci. Amma don saɓani akan matsaloli na far'iyya, ma'ana sunnonin sallah, ma'ana farillan sallah farillan alwala don kun saba da mutum wannan ba shi ke nuna kun kai wannan kun shiga duk kilasta yau kuna cikin kashi na daya ne din wanda zai samu kira kar a dinga muna ta zuwa abin nan munan ta ma yan uwa zato haka kawai ka ga mutum yana kuma yana sa dan baka taba ganin shi a masallacin ka ba kace ai shine na 73 ba an gane ko ba wannan ake nufi ba ana nufin su irin waɗannan kashe-kashen bangarorin aqidojinsu sun ci karo da ginshikan addinin musulunci ma'ana kasantuwar Allah ko kore wasu sukofin Allah ko ƙaryata saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ƙaryata alqur'ani ko wani abu makamancin wannan an gane ko to duk wanda suke ko da suna danganta kansu da musulmi amma aqidarsu ta kunshi irin wannan abu to sai a ce sun fada cikin irin wannan bangare an gane ko ko kaga yanzu in ka tattara wai maganan ko wani zai ce to mazhabobi ma sun shiga ba su shiga ba in ka dauko mazhabar Abu Hanifa da Imam Shafi'i da Imam Ahmad da kuma Imam Malik in ka kalle su gaba daya me suke karantarwa abu da suke karantarwa kawai sabani ne na fahimta ko wani abu wani hukunci ko hukuncin sallah ko sai sabani a hukuncin zakka ko wani abu amma fa ba akan cewa abun babu shi ba su yanzu kaman waɗannan wanda akwai waɗanda cikin ƴan shi'a nan da muka faɗa wanda suke ganin cewa ma ai Jibril da aka aiko shi da sako kuskure yayye ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata ba akwai masu wannan shi yasa idan suka yi sallah suke buga hannunsu akan cinyar su so uku abinda suke yi suna tsinuwa ne ga mala'ika Jibril cewa yayi ha'inci suna cewa khanal amin khanal amin khanal amin cewa al-amin yayi ha'inci al-amin yayi ha'inci yayi ha'inci to kaga wannan ka zo kace suna cikin musulmi wanda yake ce Allah ya ce fa nazala bihi ruhul amin kuma kai ka yadda da wannan sai zo yace ba amin bane wannan to kaga wannan tun anan ku raba gari da shi ka san inda yake ba an gane ko to irin waɗannan abubuwan ya kamata dan uwa musulmi a dinga kallon su da fati sosai kada a tsuke abu dan in ka tsuke zaka jawo musulmi wanda imani da Allah ka jefa shi a cikin wani bangare to haka yana so yana da kyau a kalle su da fadi a fahimci irin wannan abubuwa kuma yana da kyau ba za a fahimci wannan abun ba sosai sai idan an san ilimin kadaita Allah cikin ilimin tauhidi da sanin Allah dan daga cikin sanin Allah ne duk za a kai ga irin wannan abun nan in gane ko ko mutum ya zo ya ce ai bayan rasuwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk sahabbai sun yi rudda sai mutum uku wannan ai gairu ma'qul ai hankali ma ba zai dauka shi duka sahabbai sai da suka yi rudda sai mutum uku to ga wannan hankali ba zai ma dauka ba an gane ko to akwai duk irin waɗannan abubuwan suna saboda haka waɗannan idan mutum ya san waɗannan ginshiƙai din to sai akwai waɗannan tafasil din cewa wannan suna karkashin wannan khawarijin kana iya samun akwai tunanin su ma suna da daban-daban asalin manyan ƴan khawarijin su ne da suke da wani littafi babba kamar yadda muke da Sahihul Bukhari haka suna da wani littafi sunan shi Musnad Warwadi matsayin shi kamar matsayin Bukhari a wajensu su ƴan khawarij kenan kuma akan shi suke hukunci da komai da komai kuma har yanzu suna nan suna da daula ƴan khawarij na wasu da yawa ba sa gane cewa akwai su amma akwai su ne mutanen ƙasar Oman Oman din nan ta yankin ƙasar Larabawa Oman ita ce daula ta al-Ibadiyya ake kira su al-khawarij khawarijawa ne akan wannan mazhabar suke tafiya Oman da yankin ta su ne suka gangaro har suka gangaro zuwa ƙasar Tanzania da Zanzibar akwai wani ɗan tsibiri ana kiran shi Zanzibar zaka ga mutanen kamar Larabawa da sauransu to duk suna da alaka da mutanen Oman din nan aga masha Allah ƙasa ce akwai ci gaba akwai komai aga ga addini da komai amma kuma ga irin mazhabansu ga ra'ayinsu akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kana tambayan shi akan sahabbai zai ce waɗannan ai ba cikakkun bayi bane saboda sun yi laifi to kaga ai sai dai mutum ya nemi tsarin Allah daga irin wannan shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya riga ya bada asalin wato mafita yace abin da yake a kai da shi da sahabbansa. Kaga duk wannan abubuwan baya kansa aiki da sahabbansa. Saboda haka abin da yake akai da shi da sahabbansa. To wannan shine hadisin iftiraqu al-umam. Abin da yasa ake kawo wannan a wannan babin saboda yana magana ne akan imani, ya shafi imanin mutane. Domin duk inda irin waɗannan abubuwan sai su girgiza ma mutum imaninsa, sai su cire shi gaba daya, sai su cire mutum a cikin imani. To za mu dakata a nan da mun dan tsawaita bayani. Saura dai hadisai uku ne za mu karasa wannan babin insha Allah. Abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu daɗin shi. Wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana daga gare mu ne. Da shaidan subhanaka Allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.
الله أكبر الله أكبر.